الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتمام الأكملين على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، من أرجى بغضية الله سبحانه وتعالى وندك سنهوري وانسى لنفن صايدة ودمون سافيات أصبر يوم نظوم شاء كبوة جماد الأولى هجرا النبي صلى الله عليه وسلم نارش يقرى دور اليهدو لأرض عند أسر الجداية توراوا يوم نظوم شاء تقص بوة نظوم شاء بيو شيقرى تدبو بيو لأشر لها من داورين شيء قبل ثلاث لتات كتاب التوحيد الذي هو حق الله على الأديب نبب مالني الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أفاتنا الله سبحانه وتعالى يوم صرح مصر إذا يوم قابس من تابع فاتيري قباتا من فارو قراتوا أسنوان نمبادي دمال نسمع مستكاكا باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم باب يزوينا مغانا أكان القورين الله دع القورين منظم الله صلى الله عليه وسلم من فارك راتو أشمو والنبادي عند مكجم الأسود جيسن مال النبوء والنبادي القورين الله سبحانه وتعالى ينا واتو كيا يا القورين الله ينا نوني زوغا يدبا ويجرم مع الله أشمو شيئا haka nan kuma duk yadda aka yi ma Allah alƙawari to ya wajaba a cika wannan alƙawari ba tare da amurwar alƙawari ta kankanin bawa da Allah ba malam ya kawo fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa aufu bi ahdillahi idha ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha har zuwa ƙarshen aya mun fassara wannan aya yadda muka fahimci cewa fadin Allah wa aufu bi ahdillahi yana daukan ɗayan ma'anoni guda biyu ko kuma yana daukan duka ma'anonin al'ahadu bi ma'ana al'aqdu qulla yarjejeniya da al'awra yake kasankanin bayi ko kuma al'ahadu ana nufin al'ayman kamar yadda karshen wannan aya ta tabbata mun ji cewa alƙawarin Allah subhanahu wataala suna da yawa akwai alƙawarin bauta tsakankanin bayi da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya tsaida bayinsa ya dora musu alƙawarin sabauta musu shi kadai ba tare da sun yi shirka da shi ba. Wannan alƙawari wajibi ne a cika sa. Sannan akwai alƙawarin alwashi da bayi suke dauka tsakankaninsu da Allah. Mun yi bajin alwashi a baya wanda ba sai mun kawo ainihin dogon bayani a kansa ba. To akwai kuma rantsi da bayi suke yi domin su karfafi wani al'amari ko dai tsakankaninsu da bayi ɗan uwansu ko kuma su karfafi al'amari tsakankaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala. To duk wannan yana daga cikin alƙawarin Allah da ya wajaba a cika shi matuƙar dai an riga an ɗauka. To waɗannan alƙawara an riga an ɗauke su to wajibi ne a cika su. Sannan alƙawarin Allah yana haɗa alƙawarin da ke tsakankanin bayi ya so ya so. Alƙawarin da suka yi ma kansu ko dai suka yi rantsuwa a ciki ko kuma suka sanya Allah ya zama shaida a ciki ko kuma hukunce-hukunce da dokokin Allah subhanahu wataala sun riga sun gabata a ciki da haka ko da ba su yi rantsuwa a ciki ba ko da ba su sanya Allah ya zama shaida ba to amma kuma Allah ya saukar da hukunce-hukunce da dokoki a kai duk wannan yana daga cikin alƙawarin Allah subhanahu wataala. Mun kai bayanin cewa mafi girman alƙawari a tsakankanin bayi wato cikin mu'amalolinsu shine alƙawarin aure da bayi sukan maza sukan ba da sadaki su auro mata yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ayi wasiya ta alkhairi ga mata yace saboda kun karbe su akhamtumuhunna bi amanatillahi kun karbe su da amanan Allah subhanahu wataala wastahalaltum furujahunna bi kalimatillahi haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Muka ce to wajibi ne kenan ga duk wani namiji ya cika alƙawarin da ya ɗauko na aure tsakankanin shi da matarsa. Wannan alƙawarin kuma Allah shi ne shaida a kanta. mutum dole ya kiyaye iyalinsa, ya kiyaye iyalinsa, ya biya su sadakinta, ya biya ta sadakinta kamar yadda alƙawarta, sannan ya ɗauki nauyinta, nauyin rayuwanta, cinta da shanta da kula da lafiyanta da duk abin da ke da alaƙa da rayuwanta. Wannan wajibi ne, saboda mene? Saboda alƙawari ne na Allah a cikin bayi. Haka nan alƙawara na wato al'amarin jina ne, idan an yi alƙawari na tsagaita wuta tsakankanin musulmi da kafirai, wajibi ne a cikin wannan alƙawari. Idan an yi alƙawari a cikin al'amara na dukiya, abin da ke da alaƙa da kasuwanci da sharikat, irin waɗannan kamfanoni da aka yi, mun yi yarjejeniyar cewa za mu yi kasuwanci iri kaza, wannan ya kawo nashi, wannan ya kawo nashi, wannan ya kawo nashi, to wajibi a cika alƙawaran da aka, ko kuma yarjejeniyar da aka kulla a cikin kai. Wani lokaci wani zai kawo dukiya ne, wani kuma ya kawo ƙarfi. Wani lokaci wani zai kawo dukiya ne, wani ya kawo ilimi, ni ina da ilimin da zan tsara. To duka da waɗannan abubuwa suna daga cikin alƙawaran Allah subhanahu wataala, idan mutum ya ɗauke su wajibi ne sai ya cika su. Har muka buga misali a irin yadda aka kulle yarjejeniya tsakankanin Annabi Musa alayhi salam da kuma wancan Shaykhul Kabir da Qur'ani ya kawo, wanda Shaykhul Kabir ya ɗauki lamuni ga Annabi Musa zai mishi hidima, ya ɗauke shi ɗan ƙwarugo zai mishi hidima na tsawon shekara 8 ko 10 a matsayin sadaki ga matan da zai aurar masa. To a nan gurin muka fahimci yarjejeniya guda biyu, yarjejeniyar kasuwanci da kuma yarjejeniyar hauri. To haka nan kuma Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya tabbatar da Allah shi ne shaida a tsakankanin su. Zalika bayni wa bainaka ayyamal ajalaini qadayt fala udwana alayhi, wallahu ala ma naqul wakil. Sannan mun fara karatu a cikin hadisi na Buraida bin Shusayb al-Aslami, yadda yake bada bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya nada shugaba a wata babbar runduna ta yaƙi, ko kuma ƙaramar runduna wacce take tana ɗauke da dafaru na yaƙi mayaƙa waɗanda suke daga 400 ko abin da ya kama da haka, to farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa, yana masa wasiyya da tsoron Allah. Tsoron Allah shine kwatanta umarnin Allah da kuma nisantan dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. A duk lokacin da shugaba zai yi tsoron Allah, to kofa ce mai faɗi da bayi waɗanda ake mulka su ma za su zama masu tsoron Allah. Irin yadda shugaba yake a mafi yawan lokaci, haka za ka talakawan su kuke. Idan aka jarabce ku da shugaba ɗan gayi, to galibi sai ka ga talakawa su ma sun zama ƴan gayi. Idan yana sa wata irin riga, sai ga talakawan suna ta kwaikwayo irin rigan wani, irin rigan wani. Kun san lokacin da aka yi tazarci a zamanin Abacha, Abacha yana sa riga tazarci, sai ya zama wata sunna tazarci. Akwai wani lokaci wani shugaban majalisa da yake sa wani irin hula, wane ne ya sunan hula? Salisu Buhari. To sai aka zo ana kwaikwayon irin wannan. Akwai matan Obasanjo suna sa wani irin riga, sai aka fara kwaikwayonta kela ko irin wannan. Da haka duk lokacin da shugaba ɗauki wata ɗabi'a, to za ka ga talakawan shi suna bin shi a irin wannan ɗabi'a. Idan shugaba ya tsaya da sallah, za ka ga talakawansa wanda suke kusa da shi suna tsaya da sallah. Idan ya zama mai wasa da sallah, haka za ka ga na kusa da shi suna wasa da sallah. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ga wannan shugaba ya zama mai tsoron Allah. Saboda idan ya tsoraci Allah, yana kiyaye dokokin Allah, yana bin su sau da ƙafa, ya nisanci haramce-haramcen Allah subhanahu wa ta'ala, ya nisance su, to za ka ga talakawansa suna kwaikwayon abin da wannan shugaba ke kai. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya umarce shi a kan ya yi alkhairi, ya nufaci alkhairi ga waɗanda suke tare da shi na musulmi. Mun yi bayani a kan cewa nufatan musulmi da alkhairi shi ne, na ɗaya dai mutum ne musu umarni da abu mai kyau, ya hane su a kan munanan ayyuka, ya kuma tabbatar da ya kama hannayensu daga yin zalunci. Shi bai yi zalunci ba kuma zai bari su yi zalunci ba. Ba za su zalunci Allah ba kuma za su zalunci bayin Allah ba. Wato zaluntan Allah abin da ke da alaƙa da shirka, zaluntan Allah ne subhanahu wa ta'ala.
ba za su yi wannan ba, ba kuma zai bari su yi bid'o'i ba, ba kuma zai bari su yi miyagun aikace-aikace ba. Ababen da shari'a ta haramta, to shi ma zai bakin kokari ganin ya hani su akan wannan al'amura. Sannan ba zai musu girman kai ba, ba zai musu fariya ba, ba zai musu alfahari ba, ba zai tasa su ba, ba zai walakanta su ba, sannan ba zai tsananta musu ba, zai sauƙaƙa musu. Bi yadda aka samu wata hanya mafi sauƙi, to ita ya waje bai bi fiye da ya bi hanya mai tsanani. Ya rausasa musu, ya rangwanta musu, ya kuma riƙa shawara da su, yana sauraron koke-koken su, yana buɗe ƙofofi da masu damuwa za su kai zuwa gare shi, har maka kawo faɗin Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin haƙƙin shugabanni, cewa duk wanda baya tausaya ma mutane shi ma Allah ba zai tausaya masa ba. Haka nan muka kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake batun cewa duk wanda Allah ya bashi addu'a ce ma Annabi yayi, cewa ya Allah duk wanda ka bashi mulki a cikin al'ummata, kowane irin mulki, sai ya tsananta ma al'umma, ya Allah ina roƙonka kai ma ka tsananta masa. Addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, da aka duk shugaban da ya tsananta ma al'umma zai gamu da tsanani a duniya, zai gamu da tsanani yayin mutuwa, kuma zai gamu da tsanani a cikin kabari ran tashin alkiyama, cikin kunci da tashin hankali zai tashi. Idan kuma Allah ka bashi mulki a cikin al'ummata, sai ya rangwanta musu, ya sauƙaƙa musu, ya tausaya musu, to ya Allah kai ma ka rangwanta masa, ka sauƙaƙa masa, kuma ka tausaya masa. Sannan muka wani hadisi wanda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan cewa duk wanda aka ba shugabanci a cikin al'umma, sai ya katange su daga buƙatuwansu da talaucinsu da damuwansu da talaucinsu, to ya Allah, ko kuma yana bada labari shi ma Allah zai katange shi daga damuwansa da talaucinsa da buƙatuwarsa ranar tashin alkiyama. Wato Allah ba zai biya mishi buƙata ba, Allah ba zai yaye mishi talauci ba, Allah ba zai saurare shi ba, Allah zai bashi cikin kunci da tashin hankali. To muna fatan Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri. Sai hakuri ina mura, idan kin ga ana bada hakuri in ana ciwo, ko ku hakuri ma da ku ka ku hakuri ka mun lafa saurara. Ni ma cikin hakurin miki. Allah shi ke muke mu. To amin ma da jazakumullahu khairan. To inda muka tsaya kenan, to za mu ci gaba da wannan hadisi. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, "Uzu bismillah fi sabilillah." Tunda kaga an yi bayanin cewa idan ya nada shugaba komanda a cikin babbar rundina ko karamar rundina, yakan umarce shi da cewa to a ji tsoron Allah, a kiyaye ma al'umma haƙoƙansu, a tausaya musu, a nufaci su da alkhairi. To idan an gama wannan shimfiɗan, to za kuma a ji abin da ke da alaƙa da yaƙi. Sai Annabi ya ce, "Uzu bismillah," ku yi yaƙin nan da sunan Allah. Wannan baɗin bismillah ba ce kamar irin wanda muke faɗinta a yayin da za mu fara al'amura. Idan za ka ci abinci za ka ce bismillah, idan za ka yi karatu za ka ce bismillah. Ta ƙadirinta shi ne bismillah arzu, wato zan yi yaƙi da sunan Allah. Suna kiranta babul isti'ana wa tawakkul, babi ne na neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da kuma nuna tawakkali akan Allah. Da haka ku je ku yi yaƙi musta'inina billahi, ku je ku yi yaƙi kuna masu neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Isti'ana ke, ku je ku yi yaƙi kuna masu neman taimakon Allah, wato ku kudurta a cikin zukatanku cewa Allah kai kadai muke neman taimakon ka a cikin wannan al'amarin nan. Wato ya Allah, ba mu dogara da tattalinmu ba, ba mu dogara da tanadinmu ba, ba mu dogara da yawan da muke da shi ba, ya Allah kai ne muke neman taimakon ka a cikin wannan yaƙi. Isti'ana ke, wanda ya dogara ga tattalinsa, ko ya dogara ga yawansa, ko ya dogara ga tanadinsa, to wannan ya faɗo, wannan ya faɗo. Kamar da Al-Qur'ani mai girma ba mu bayani, "Wa yawma hunayn iz a'jabatkum kafaratukum falam tughni 'ankum shay'a." Yayin da suka roƙi da yawa radiyallahu ta'ala anhum, sai Allah subhanahu wataala sai ya sauko da su ƙasa, sai suka ga tasgaro a cikin wannan yaƙi. Da haka ka nemi taimakon Allah yayin da zaka fara yaki wato ko ko nan da shekara ɗaya ne kake sarin zakai yaki nan da baɗi nan da baɗin can to ka nemi taimakon Allah zuciyanka ta cika cewa ya Allah kai kade muke neman ku a cikin taimakon a cikin wannan al'amari yaki mun yi abin da zamu iya yi mun tattali makamai tunda kai ka cewa isku wa aidulhum masafatun quwwati mun tattali mazaje dakaru waɗanda za su kutsa mu wannan yakin mun tattali kaza mun tattali kaza amma ya Allah duka waɗannan sababban wanda ke bada nasara kai kaɗai ne subhanahu wataala to haka nan kuma idan za a fara yakin yanzu gashi an yi sahu za a fara kai hari mubaraza ce za a fara koko za a fara da harbe ne koko menene za a fara to duk abin da za a fara kuma a cikin yakin sai a ce bismillah ya Allah muna neman taimakonka a ciki muna neman agajinka da tallafinka kenan ugudu bismillah yana daukan kudurta neman taimakon Allah kuma yayin da za a fara yaki ku ce bismillah muna masu neman taimakon Allah kaga abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya musu wato shi ko ana cikin sauki ko ana cikin tsanani wane ne ake tasawa a gaba Allah subhanahu wa ta'ala ko ana cikin sauki ko ana cikin tsanani yanzu za su fara yaki jina ne za su gaba rayuka za su salwanta amma dai sunan Allah ake fadi a wurin nan haka nan ma in ana cikin yakin sunan Allah fa ake fadi fa in ana cikin yakin kamar da ayoyin alqur'ani mai girma cikin suratul anfal ta tau yayin da ake cikin yakin ma ambaton Allah ne a ambaci Allah da yawa ana yakin ne ana Allahu akbar ana Allahu akbar ana kabbar mai Allah ce in kuka yaka sai ku tuna sara babu shakar iya sarari fiye da wanda yake mantawa da Allah subhanahu wataala idan yana cikin tsanani ko idan yana cikin sauki da walwala akwai wanda yake idan yana cikin tsanani rashin lafiya ya tsananta a kansa to ba zai kira Allah ba zai tuna da Allah ba zai nemi taimakon Allah ba sai dai ya kama kamaka ne yu'minuna bil jibti wa tahut sai kuma ana neman kamakane ina bukawa ne ina za a je a samu abukaza ina za a je a samu abukaza ko kuma lokacin da mutum ya fada bala'i na office ne ya samu matsala aka ce za a turo auditors za su yi bincike ko ku EFCC ne za su yi bincike a lokacin nan sai a fita sha'anin Allah amma ta da al'amarin Allah sai kuma a koma ana kamakane to babu hasaran reta babbe kamar wannan haka nan kuma babu hasaran reta babbe fiye da wanda yake idan yana cikin walwala to zai manta da Allah kuma wani yana cikin halin talauci za ku zo masallaci za ku yi karatu da shi za ku yi harkoki na wa'azi da'awa da shi amma yayin da ya ga wata yayin da komai ya daidaita ya samu kuɗi ya samu dukiya to shikenan kuma sai ka ganshi ya koma yana dagawa ba zai shigo ma masallacin ba ya fi karfin masallaci ya fi karfin masallata ya fi karfin ka tallata mishi aikin Allah ko aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko aikin addini to wannan babu hasaran rika bade irin wannan to manzo Allah domin ya gusar mu sahabbai da irin wannan sai ya ce ughuzu bismillah ku fara yaki ko ku yaki kuna masu neman taimakon Allah yayin da za ku kutsa mai yakin kuma kuna masu ambaton sunan Allah subhanahu wataala yace fi sabilillah kuma ku yakin nan fi sabilillah da aka kaga sai an samu kyakkyawan niyya komin kololuwan aikin alkhairin da kai idan niyyanka bata zama zuwa ga Allah subhanahu wataala ba Allah baya karban wannan aiki dama cikin sharadan karban aiki sharadai ne guda biyu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada sharadai guda biyu kenan qur'ani ya faɗa cewa duk wanda zai bauta ma Allah to ya tabbatar ma wali amal amalan salihan yayi aiki mai kyau shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ruku da sunna kai ruku da sunna aikin amalan salihan kenan sannan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kana ka nufaci kowa da aikin sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kada ka nufaci kowa kada ka nufaci komai da aikin ka sai Allah subhanahu wataala bi gidan lahira mun shayin da yayi a wannan irin wannan gaba cewa ka nufaci Allah da aikinka ka nufaci cin nasarin gidan lahira ka nufaci mutuwa da imani ka nufaci tsirata daga wuta ka nufaci shiga gidan aljanna duka wannan ana kira su a matsayin ka nufaci Allah subhanahu wataala to wannan shine babban al'amari da aka kar mutun ya je yaki duk da irin girman yaki da hadarin sa sai kuma ya kasance ya rasa kyakkyawan niyya, to irin wannan yaki zai zama mishi fitina ne da bala'i da kuma dukkan ramaki, ko ma ne mutum ne in dai bai tasa Allah a gaba ba, to zai zama mishi fitina da bala'i ne ranar tashin alkiyama. A cikin hadisi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, an tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama, man qatala li dhikri, wanda ya yaki saboda yana son ita ambaton shi, ai ta ambaton shi, kai wani yayi kokari, kai wani ai ta yama dide sunan sa, ko kuma man qatala li yuhmad, wanda ya yaki domin a gode masa, a zo ana ta jinjina masa, ana bashi lambobin yabo, ƙasa ta bashi lamban yabo na musamman saboda me, saboda yayi yaki. Ko kuma man qatala liyura makanuhu, saboda a ga irin kokarin shi kowa ya gan shi, liyura makanuhu kenan domin a gan shi, ko kuma liyartani domin ya samu ganima, ina dama talauci ya maryawa, aka ce to za a je yake ce kadai za mu shirya mu fita yakin nan, abinda aka samu kaga dai dole a rama jin kaga ni ne yake kenan, ya fita ne domin ya samu ganima. Aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ya matsayin su, yace duk ba su yi aiki fi sabilillahi ba, Allah bai karba ba. Man qatala takuna kalimatullahi ya al'ala, wanda yake domin kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya. Addinin musulunci ne danna duk wani addini, tsarin addinin musulunci ya take kowane irin tsari, to wanda yake domin wannan manufa shine kadai yi aiki fi sabilillahi, shine Allah zai kara. Kuma kar ku manta hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam da al-Imam Muslim ya ruwaito, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin mutum uku da su ne wutan jahannama za ta fara kalashi da su ranar tashin alkiyama. Mutum uku su ne wutan jahannama za ta fara kalashi da su. Wutan jahannama tana nan tana jira, ranar tashin alkiyama za a zo da ita mala'iku 70,000, ko kuma za a zo da ita tana da abin nan majanyi sarƙoƙa da aka ɗaure ta da shi 70,000. A kowane majanyi da aka ɗaure ta da shi akwai mala'iku 70,000 suna rike da ita, haka take kizga tana neman a bata abinci. Ta zo da yunwa matsanancin yunwa, ta zo da matsanancin buƙatuwa akan a bata abinci, tana cikin fushi, tana cikin fushi kamar ta fashe, kamar da Qur'ani ya tabbata, kamar ta fashe. Haka yake a cikin sautin mai takadu mutum mai yuzmin ghaib, tana fusace ne kamar ta fashe ta tarwatsi. A lokacin nan kawai tana neman ita ne za a bata, to manzo Allah ya ce mutane uku su ne za a bata a wannan lokacin. Ka kalli irin cin walakancin da za ta yi musu, irin kuna da balbalan tashin hankali da za ta yi musu. Annabi ya ce mutum na farko shine wanda ya karanta Alkur'ani mai girma domin ya zama gwarzon shekara, wanda ya karanta Alkur'ani mai girma domin a ce ya iya, domin a ce ya iya karatun Alkur'ani. Kaga ba fa ana magana za a ba ce Yahudu bane da Kirista, ba a zo kan su ta kuma, ga wanda ya fi su sharri shine wanda ya karanta Alkur'ani mai girma domin a ce shi gwani ne, domin a ce shi jarimi ne, domin a ce ƙwararre ne. Manzon Allah ce shi za a fara wurga mata. Allah zai tsaye shi ya ce mashi ka yi aiki ba don ni ba, don me ka yi aiki? Kai karatun Alkur'ani. Ya ce don kai Allah. Allah ce kazarta walakin qara'ata li yuqalu qari, ka yi karatu ne don a ce maka gwarzo, don a ce kai ne gwani. Annabi ya ce daga nan za a umarce shi kawai a jefa shi cikin wannan mutum jahannama. Mutum na biyu shine wanda ya jihadi, ya yi yaƙi, shine wanda ya yi yaƙi, shine mahalli shaiƙin ma'ana, amma ba domin kalimatullahi ta kone fi al'ilya ba, ya yi ne domin a ga matsayinsa, a yi ta ambatansa, a gode masa, a jinjina masa, a yi ta a ya samu ganima ko na ne kama da haka. Allah zai tambaye shi dan me kai yaki yace dan kai ya Allah Allah ce ƙarya kake kai ne domin a ce maka kai jari ne daga nan ai umarni a jefa shi wutan jahannama to kaga al'amarin da ban tsoro wannan ya hada da duk masu da'awa zuwa ga tafarkin Allah wani ya ta da'awa domin ai ta yaban shi ai ta ambaton sa ce shine ya kafa turba iri kaza shine ya gina kaza shine ya kaza shi maqasudin sa shine ai ta ambaton sa ya samu kyakkyawan ambaton ka fadu yi da'awan ka domin addinin musulunci ya ci gaba a kusar mu al'umma da jahilci a kai ga kade ta Allah subhanahu wataala shi kade ba shi da abokin tarayya to ala ayi hal shi yasa sai annabi ya ce musu fi sabilillahi fi yaqinan domin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa qatilu man kafara billahi ku yaqi wanda ya kafirce ma Allah wato ku yaqe shi domin ya kafirce ma Allah wato abin ba ma'anar sa wai kar ku yaqi wani sai wanda ya kafirce ma Allah ba shine ma'ana ba a wannan gaban ku yaqe su domin sun kafirce ma Allah menene maqasudin ya kansa a nan wurin domin sun kafirce ma Allah kun fahimta domin sun kafirce ma Allah shine maqasudin yake kar ka fahimci cewa kar a yaƙa sai wanda ya kafirce ma Allah akwai waɗanda shari'a ta ce a yaƙe su kuma ba kafirce su kai ba kuma shari'a ta ce a yaƙe su wa in qa'ifatayn min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tardhiha tatfiya ila amri llahi kenan da haka musulmi ma waɗanda suka yi sabani ya suya su aka nemi ayi hadin kai suka kiyarda suka bijire mu wannan hadin kan Allah ce to ku hadu ko ku yaki wanda ta kafirci wanda ta bijire mu hadin kan ku yaki ta sai ta dawo kan gaskiya kaga wannan ai ba kafirci bane bughat wa inna in ta'adda khawarij ma suka tona fito da shugabanni manzon Allah ya ce duk inda ko gansu ku kashe su ku yaki su da haka ana yakan su har sai an karye lagonsu an karye karfinsu haka nan ma mun sani cewa sayyidina abakar ai ya yaki waɗanda suka hana baka ai baka tare ne yawa ya ce bazan kiya kan wallahi sai na yaki wanda suka bambanta kan kafin sallah da zakka haka nan kuma yake su sai dai dawo da su kan turba ko mun sani ko a cikin littattafan mu na fiqhu sun kawo bayanan halaccin a yaki waɗanda garin da ba sa kiran sallah ko ba sa iqama ai duk akwai wannan halaccin a shari'a to da haka nan ba yana nufin wai kada a yaƙi kowa ne sai wanda ya kafirci ba a'a akan yaƙi waɗansu ko da ba su kafirci ba amma su waɗannan menene dalilin da zai sa yau a yaƙe su shine man kafara billahi sun kafirce ma Allah shi ma irin wannan yaƙin kamar yadda wannan hadisin zai kawo mana ka'idojin yaƙin ba kawai daga zaran sun yi kafirci ko sun kafirta sai a yaƙe su ba akwai martabobi wannan hadisin zai kawo mana kuma ayar alqur'ani mai girma ma ta kawo mana kafin a kai ga yakin kafiran sai an kira su zuwa ga Allah ayi musu da'awa tukuna isa musu saƙon Allah subhanahu wataala a kira su zuwa ga musulunci har sai an tabbatar da sun gane sun ki to a wannan lokaci sun cancanci a yake su amma yayin da ake musu da'awa amma suna da shubuhohi da ke tare da su to a wannan lokaci ba yaƙi ba ne magana ne a ci gaba da gusar musu da shubuhohinsu an fahimta da aka wannan da'awan ba wai rana ɗaya kawai idan ka je kai da'awa ku zo ku musulunta musulunci shine gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine gaskiya ku musulunta sai suka ce ba za mu musulunta ba ai annabi Isa ma annabin Allah ne sai ka ce a yaƙe su a'a sai kai ta tafiya da su ko tsawon lokaci ka gusar musu da shubuhohin da ke tare da su yanzu sun gane wannan al'amari na gaskiya ne amma ya bayyana cewa girman kai ta kafa ko san rai ko wani ne kama da haka to a wannan lokaci kuma sai a je gaban halatta ne ila an fahimta abin da muke nufi da kyau to da wannan sai ka ga kurakuran irin waɗannan boko haram da muke fama da su babu wata da'awa da suka yi ma mutum amma kuma sai a ce a je a yaƙi mutum kaga wannan ai ba gaskiya ba mun taɓa tattaunawa da wani na taɓa gaya muku wannan anan ya zo a cikin karatun da muka mu kitabu ta yi wani lokaci can yake cewa malam waɗannan azzaliman ba ta gani ya kamata a yake su kafirai azzalimi kake kawo in kalmomi irin wannan kafirai azzalimi ya kamata a yake su nace me zai samu yake su yace kafirai ne mushrikai kaza 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 irin wannan abubuwa nace to kana ganin an isar musu da da'awa da ya kamata a ce sun gane sun karba yace ai da ina ana ta wa'azu za ana ta fadakarwa kai kai yace kai kai ko ba kai kai ba yace malamai dai an tayi amma kai kai naka kawai irin mataki ka dauka akan wannan ko wasiƙa ka taba rubuta musu yace a to shine sai nake tambayar su a nan lokacin kai yaushe ka gane wannan mas'ala ya kamata ji mun cewa a zo a yake su yace shi ma da wuce shekara kaza bai kawo adadin shekaru ya gane wannan gaskiyan cewa dole ne a zo a yake wannan mutanen kafirin nan nace to kafin ka gane da wadancan malaman su ma sun yi tunanin su yake ka kai karan kanka amma da wanda baka gane ba sai ka kashe ga wuta san maka adalci yace kai 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 to na gane sai yake cewa to idan shi ma da a lokacin nan an yake shi a matsayin shi na kafiri azzalimi ya shiga wuta khalidi ne fiha abadan shi ma da ba yi shi adalci ba amma gashi da aka yi shi da'awa aka yi shi wa ziga shi yanzu ya gane sai ya ce to ya fahimta to haka ka'idar take farko da'awa za ka yi wa mutum kuma sai ka gusar mishi da shubuhoyin da yake tare da shi kar ka dauka baga baga in ka je kai so ɗaya ko so biyu ko kuma ka je da gatse ko ka je da fada da tashin hankali ya ce ba zan yi ba ka ce to yaki yi kafirci a'a sai ka bi shi a hankali ne tukuna in yana da shubuhohi ka gusar masa in yana da wani abu da yake abin nan ka gusar masa to a wannan lokacin ne in ka fahimci ya gane girman kai ta hanyar shi karba ko san mulki ko san duniya ko wani abu mai kama da haka to sai a je ga mataki na biyu amma abu na farko da'awa shine manzo Allah sai ya gaya wa sayyidina Aliyu kamar yadda muka karanta a cikin babu du'a ila shahadati an la ilaha illallah manzo Allah ce unfur ala rislika hatta tanzila bi sahatihi thumma du'uhum ila al-islam yace ka tafi ka sauka a farfajiyar su sannan ka kira su zuwa ga musulunci da haka abu na farko kenan zaka kira su zuwa ga musulunci zaka yi musu bayanin musulunci da kyawun sa da nagartan sa da kiman sa da irin alkhairi da albarkatun da Allah ya zuba a cikin addinin musulunci sannan sai ka dauki shubuhoyin su kuma sai ka warware musu jama'a ko an fahimci wannan da kyau to haka ka'idar take ko idan aka yi wannan to sannan sai a je marhala ta gaba wannan hadisin zai faɗi kuma wancan aya ma ta tabbatar ya ayyuhal ladina muqatil ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dina al-haqqi min alladhina utul kitab hatta yu'qu al-jizyata ayyidun wa hum sadirun idan sun ki yadda su musulmi ne to sannan sai a je ga jizya za su ba da jizya za mu karanta shi anan to in sun ki ba da jizya ba su musulunta ba ba su yadda za su ba da jizya ba to sannan ne sai a nemi taimakon Allah ya yanke shi an fahimta nan da manzo Allah ce qatilu man kafara billahi kar ka fahimci ana nufin kawai yanzu mu fada makafire da yaki jama'a an gane wannan da kyau sai an bi waɗannan matakan kai musu bayanin musulunci kai musu da'awa zuwa ga Allah ka gusar musu da shubuhoyin da ke tare da su in sun ki yadda to sannan sai kai batun cewa to ku zo ku ba da jizya jizya shine kaza shine kaza shine kaza in sun ki yadda su daga lokacin nan sai a nemi taimakon Allah sai a yake su manzo Allah ce ohuru ku yaki kaga ya kara jaddadawa ke wato ku yakin nan fa da gaske a can farko ya ce ohuru bismillah sannan nan ya kara jaddadawa ohuru ku yakin nan cikin tarfashi da wato kyakkyawan niyya kar ku yakin nan lako ko kuna cikin kasala ko kuma kuna cikin daukar abin da sauki annabi ya ce wala taghullu kada ku gululi gululi shine boye wani abu cikin ganiman da aka samu kafin a zo a raba Allah subhanahu wataala ya haramta wannan a cikin littafi ba kuma shi nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta a cikin alqur'ani manzon Allah subhanahu wataala yana cewa ma kan nabiyyin ayyahul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm alqiyama duk wanda ya gululi ya boye wani abu na ganima da aka samu to zai zo da shi ranar tashin alqiyama bi ma'ana ya ci haram akwai wani sahabi da yaki tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka gama yakin jarimin jaste da aka gama yakin sai yi garaje ya ga wani bargo mai kyau sai ya dauki wannan bargo ya dauki wannan bargo ya koyi to daga ba kuma aka fashe shi shikenan manzo Allah ce dan wutan ya fayi yaki yaki an fara tattara ganima yaki bai kare ba an tattaro ganima kawai sai ga wani bargo sai ga fara azura mun ganiman ganima ya kasance bai samu wannan bargon ba sai dauka kawai sai adana shi aka koma aka fafata yaki aka kashe shi manzo Allah ce dan wutan dan wutan subhanallahi ba yi da amfani irin wannan duk abin da aka je ka tafi a karkashin shugabanci yanzu an yi yaki an tattara ganima kawo inda aka ce a tattara duk duniya ce fa annabawan da suka wuce a baya su idan sun samu ganima kona ta ake yi Allah ke aikowa da wuta daga sama kawai ta kone ta su ba amma ba su ganima ba to mu mun samu wa an ba mu halittun ganima to sai ka zo ka aji abin da Allah ya baka ka gode ma Allah arziki na Allah ne din an baka wani abu mai yawa yanzu ba shi ya nuna ka warke daga talauci din an hana ka duniya yanzu ba shi ya nuna cewa yanzu ka fada cikin talauci da kakani kare to duk wanda ya garaje ya gululi to ya ati bi ma zalla yawmal qiyama sai wannan zai shiga kofofin abubuwa da yawa da za ga al'umma ha'inci yawa a cikin su ha'inci yawa sai ga kuna tare da wani wannan to ala ayi halin yana shiga cikin ko ina amma za ga mutane mafi yawan abin da ke sa ba sa cin nasara a cikin tafiye-tafiyen su kullakullan su ne rijijeniya irin wannan gululin ne da ha'inci sai ka ga mutane sun ittifaqin za su wani abu amma sai a samu wani dukiya sai wanda da shi sai ya boyi za a yi alƙawarin cewa to in muka yi kungilan nan muka samu abu kaza to za mu raba kaza to kila sai aka samu wani wata rara sai wani ya boyi ba tare da sauran sun sani ba to wannan shi ne rukuni mai girma da zai kare wannan tafiyan ba za ta yi albarka ba za ka jama'a kowa ya tsaya inda aka tsaya da shi ko kuma aka kulle rijijeniya ta tsakanin shi da abokin hurɗansa manzo Allah ya ce wala tarbiru kada ku yi yaudara shine bayan kun riga kun kulle alƙawari ta tsakanin ku da waɗannan kafiran to sai kuma ku warware wannan alƙawari kar ku yi hakan idan kun ce to mu tsagaita wuta daga nan zuwa shekara ɗaya ba an kulle kenan ba to kada ku je kuma sai bayan wata uku hudu biyar sai ku mamaye sai ku kai musu haji wannan yaudara ce manzon Allah ya hana haramun ku kai ba ku taimaki addinin musulunci ba amma idan babu wani alƙawari tsakankanin ku to babu laifi kai khuda'a saboda manzon Allah ce al-sharru khuda'a yaki zambani yaki dan yaudara ne babu laifi ka shirya yaudara a yaki kai musu wani abu na yaudara domin ka kayyarsu irin yadda sayyidina Ali ya musu lokacin da aka zo mubaraza kafin da aka zo yakin Badar ai an fito da mutane uku za a yi mubaraza akwai sayyidina Ali bin Abi Talib a ciki to wanda zai mubarazan da sayyidina Ali cikin kafirai sun zo sun fuskanci juna za su fara wannan fito din wani abu ne wanda ake yin shi domin a motsa mayaka sai a samu kan mutum uku ko biyar sai a ce su zo su fafata tukuna ta fafata kaga inda wannan ya datsu wannan ya saru wannan ya ciki wannan sai ya motsa zakatan mayaka sai su suna da karkashi cikin al'amarin yakin to sayyidina Ali sun fuskanci ya fuskanci abokin hamayyarsa cikin kafirai sai sayyidina Ali ya ce a to ai ni kai kadai zan yaki da kai ba ku bi ba ya waiga ya gama ne yazo kawai sara wuyan shi kun gani to kaga wannan ai babu wani alƙawari da kanun shi da ka shi yana tsammanin wai mutum biyu ne yace ai kai kadai ne zan yi da kai ba mutum biyu ba ya duba ga to waye yazo tana ka gama shi to kaga wannan babu laifi a irin wannan amma kun kulle yarjejeniya cewa to za mu yi yaki da ku amma ba za a yi amfani da kibiya ba misali duk kun yi ittifaki da ku da kafirin ba za a yi amfani da kibiya ba to ba za ka yi amfani da kibiyan ba sai dai amfani da takobi ko mashi ko wani abin kama da to shi ne sai annabi ya ce wala tarbiru kada ku yi yaudara amma in ba ku kulle alƙawari ba in babu wani alƙawari tsakankanin ku da su to za ku yi yaudaran ku a badin yaki ba ta yaudare shi ka kwace mishi dukiya ba ka yaudare shi a filin yaki irin wannan dai yaudaran da Allah subhanahu wataala ya kawo a cikin alqur'ani mai girma Allah ya umarni da kar a juya baya sai dai illa mutahadithan li qitalin aw mutahayyizan ila fi'atin ko yawa sai dai wanda yake dabaran yaki ko makauntan to irin wannan lokaci dabaran yaki ya halatta mu kira shi dabaran yaki ya halatta a biyo ku rijiji duk gudu ashe kun shirya wadai sun yi kwantan bauna ana kun gudu suna ganin sun biyo ku za su ci nasara a kanku ashe ba su san waɗansu sun musu kwantan bauna ba irin wannan duk babu laifi a kansa kaga wanda a zahiri yau dare ne amma kuma a yaƙi ya halatta an fahimta ko kuma ka ce to za mu kai musu hari ta gabas ashe ta kai ma za ku kai hari duk wannan babu laifi a kansa manzo Allah ce wala tumsilu kada ku yi musula musula shi ne ka kashe mutum kuma kai kace-kace da gangan jikinsa ka yanke kunni ka fasa ido ka yanke hanci ka tsage nan jikin ka yanka kaza ka yanke kaza irin wannan haramun sai dai malamai suna cewa idan su kafirin sun yi mana idan kafirin sun yi wa musulmi irin wannan a yi musu ko ba a yi musu ba malamai sun kaskashi biyu waɗansu ka ce za a yi musu saboda kuma ni ita da alaikum fa ita da alaihi mislu ma aka da alaikum in suka ketare muku haji kuma ku ketare musu haji kwatan kwatan irin yadda suka ketare muku haji da wannan waɗansu malamai suke cewa babu laifi in sun yi mana musula mu ma za mu yi musu amma idan ba su yi ba fato ba za mu yi musu ba wallahi manzo Allah ce wala taqtulu walidan kada ku kashe yaro sabiyan kenan idan kun je yaki kada ku kashe yaro to kaga a cikin wannan hadisi ya kawo yaro ne kawai amma a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafo wasu mutanen da ba za a kashe su ba a gurin yaki akwai yawo akwai mace akwai ashekul fani tsohon da ya rigiddige ɗan shekara 70 80 90 wannan fita sha'aninsa kawai ko kuma malami da ke cikin cocin shi ko yana cikin abin nan yana cikin gurin bauta na yahudu inda yahudi ne ko kuma cikin ma mushrikai ne to yana dai can su irin masu bautan nan ne to irin waɗannan dubba a kashe su amma kuma ana kashe su idan sun taimaka a wurin yakin ko da ruwan shayi kun gane idan ka ga mace tana ɗauko ruwa tana kawo maka gari ta taimaka ma yaki a kashe ta a ɗauke mata wuta in ga yaro ɗan ƙarami shekara 5-7-10 amma kuma an ga yana shirya makirci ko an ga yana waya misali shi a zamanin shi an ga yana waya cewa gayinan sun zo ta guri kaza rundunan sun kai kaza ka ga ake makama yaki kenan irin wannan yaro a kashe shi domin ba ku kashe shi yau ba gobe in ya gane yakin nan da ke ku zai kashe shi kun fahimta to ire-iren waɗannan ko kuma ga malami yana cikin bukkarsa can yana ibada cikin malaman yahudu ko malaman kirista ko malaman mushrikai ma a irin malantansu amma kuma yana nan yana bada strategy yana faɗin cewa ai kaza ne a bar kaza ne ku matsa irin waɗannan abubuwan to irin wannan sai a kashe shi amma in ba haka ba wala taqtulu walidan kar ku kashe yaro da wanda yake tafi a matsayin irin na yaro mace da malami da kuma tsoho tuku da makamantansu man zala to ila laqita aduwaka min almushrikin idan ka ga mu kukai arba da makiyinka daga cikin mushrikai fad'uhum ila salati khisalin aw khilalin ka kira shi akan tadodi guda uku ko kuma abubuwa guda uku da haka yayin da ka gamu da mushrikai abu na farko shine za ka fara musu ko kuma za ka kira su ne akan ɗayan abubuwa guda uku ba yaƙi kawai ake farawa kamar yadda ne bayani a baya fa ayyata hunna ma ajabuka fa qabal minhu wa kuffu anhu duk wanda suka karba a ciki to ka karba daga gare su ka kame daga yakan su ba za ka yake su ba thumma du'uhum ila al-islam sannan sai ka kira su zuwa ga musulunci ma'anin ka ji ko ku lura da magana idan ka gama da mushrikai makiyanka cikin mushrikai ka kira su akan abubuwa guda uku duk wanda suka amsa maka a ciki to ka karba ka kame daga gare su thumma du'uhum ila al-islam sannan ka kira su zuwa ga musulunci ma'anan da ka fito ba wannan kun manta canza ma'anan nan duk a nufa kamar yadda malamai suke bayani cewa na sayi muslim haka ya faru wannan kuma amma kuskure ne in ka duba riwayar al-imam Abu Dawud da sauran littattafan da suka kawo na hadisin babu wannan kuma a ciki wannan kuma ta zo ne daga baya wato kuskure ne ko kuma kamar yadda naga Usaimin shi yana fadin cewa ana iya daukan cewa wannan sunan ba maganan Annabi sallallahu alaihi wasallam bane maganan rawul hadisi ne wanda ya rawaito hadisin kamar yana sanin cewa sunan qala sannan sai Annabi ya ce uduhum ila al-islam ka kirimi su zuwa ga musulunci da kada wannan sunan ba su da waje a wurin nan an gane haka ne ta sauraron riwayoyin da suka zo a cikin suna Abi Dawud da waɗansu da tafan hadisi ila an fahimci wannan da kyau to kai abin da zai zama shi ne idan duk wanda suka amsa maka cikin waɗannan abubuwa guda uku ka karba daga gare su ka kame daga yakansu to gashi zai gaya mishi abubuwa guda uku sai ya ce ud'uhum ila al-islam abu na farko shi ne ka kira su zuwa ga musulunci kamar yadda nake za ka yi musu bayanin kyau da tsafta da alkhairi da albarkan da musulunci ya zama abadin zamantakewa taimakekeniya abadin tausayi da rahama da jin kai an fahimta ire-iren waɗannan abubuwan ba batun shi ne kawai ka tsaya musu akan sallah ba ko akan azumi a'a gaya musu irin tsarin musulunci mu a musulunci ya tsara mana za mu ba da zakka za a tarba dukiya ɗaya bisa arba'in idan ya kai nisabi za ka tarba ɗaya bisa arba'in gurin masu dukiya a raba ma talakawan da ke kewaye da su saboda mene saboda zai gusar da banna zai gusar da hasada zai gusar da ta'addanci zai gusar da kaza da kaza da kaza musuluncin mu ya tsara mana ya shar'anta mana waqafi ma'anan waqafi shine mutum ya cire dukiyar shi ya aje fi sabilillahi yana amfanin al'umma kai musu gada ai musu magani a asibiti ai musu kaza ai musu kaza ai musu kaza ka ga ya musu irin waɗannan abubuwan wanda idan ka duba irin kyautata da musulunci a babin zakka da waqafi duk wanda ya saurari wannan ya san musulunci a dini ko fiqh sunna ka je ka duba ina jin kitabun zakka irin yanda ya kawo kyakkyawan tsarin da musulunci ya akan al'amarin zakka ka kawo irin wannan ka kawo a babin zamantakewa ya musulunci ya tsara yadda za a yi zamantakewa ba cuta ba cutarwa irin waɗannan la bara wa la bara ko al-abdarar al-mizan ire-iren waɗannan qawaid din da musulunci ya sanya tsakankanin musulmi yasu dukka ka kawo musu mu musulunci ya shar'anta mata suna da kima a wurin mu ba su ne suke ƙarya mana ƴancin mata ba maƙaryata mu musulunci mu ne muka ba mace ƴanci jama'an addinin musulunci shi ne ba mace ƴanci malamai ku duk sun yi bayanin nan mace ta zauna a gida ta samu gata da wanda zai ce zauna in baka da wanda zai ce ka fito mu yi tare wanne ne ya fi kyautata maka dan Allah wanda zai ce zauna ni zan rika baka saboda na fahimci kana da rauni da wanda ya ce taso komin ciwon da kake yi sai ka zo kai aiki sannan zan baka ka dora irin wannan wanda ya ce mace ta sutura jikinta saboda duk abin mai kima ana kimanta shi kai kafiri idan kana da gwal za ka bar shi a sarari gwalagwalan su sai an sa a gilashi a sa a waye a sa a tape ayi waye ayi waye ayi waye me yasa saboda yana da kima amma abubuwan da ba su da kima ga su nan a sarari to yanzu jikin mace yana da kima ko bai da shi yana da kima sai musulunci ya ce a rufe ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda suke da alaka da rayuwa kai tsaye ka gaya musu irin tsarin musulunci a ciki musulunci ya haramta cin hanci ya haramta yaudara ya haramta ha'inci ya haramta kaza ya haramta kaza duk waɗannan abubuwa ne da suke da alaka da fiqh yanzu a ƙasashen turawa da ƙasashen jajayen fata akwai ƙasashen da yake idan aka kama mutum ya saci dukiyar gwamnati kashe shi ake yi ko ba kashe shi ake yi ba ashe fitsara ba ka yarda da ha'inci ba to ba tsarin musulunci ne ba mu musulunci Allah ya kawo mana ya haramta ha'inci da zalunci kuma sai ya kawo hanyoyin da idan an bi su ba za a yi zaluncin ba to ire-iren waɗannan abin da ke da alaka da fitsara su za ka fito musu da shi ne kyawun musulunci ka kuma nuna musu yadda musulunci ya ke gudanar da al'amuransa yana ba da hanzari yana kaza yana kaza yana kaza in kuma an yi laifuffuka akwai uquba uquban nan martaba martaba ne marhala marhala kowane duka ire-iren waɗannan abubuwa to shi ne bayanin da za ka yi musu da musulunci da kuma gusar musu da dukkan shubuhun da ke tare da su to manzo Allah ya ce fa in ajabuka fa qabil minhum in suka amsa maka to ka karba daga gare su kenan yanzu in suka amsa sun zama mene kenan in suka amsa sun zama mene kenan yanzu sun zama musulmi kenan to idan sun zama musulmin nan ga yadda zaka ga ya mutu thumma da'uhum ila tahawuli min darihim ila dari muhajirina yanzu sun karba sun musulunta to gashi kuma zabin da zaka ba su cewa sai ka kira ne su akan fi qaura daga gidajen su su dawo garin Madina a wancan lokaci ana hijira amma tun daga lokacin da aka fito Makka babu wata hijira kuma zuwa Madina la hijrata ba'da al-fatih kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi amma kafin ai fatuhu Makka to duk wanda ya yi imani da Allah wajibi ne ya hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ayoyi ga sura suratul anfal sun tabbatar mana da wannan har ma wanda bai hijira ba aka ce ma walakum min walatin min shay'in hatta yuhajir da ka wannan lokaci hijira wajibi hijira wajibi ne akan kowa to da ka kira ne su akan su hijira zuwa ga dar ila dari muhajirin zuwa ga inin garin Madina nan ne gidan masu hijira wa akhbirhum annahum in fa'alu zalika falahum malil muhajirin wa alaihim ma alil muhajirin ka gaya musu idan sun yi haka sun yi hijira daga garuruwan sun dawo garin Madina to duk abin da ya cancanci mutanen Madina mutanen masu hijira kuma sun cancanta duk abin da ke kan masu hijira kuma yana kansu abin da ya cancanci masu hijira abin da ke da alaka da ganima da dukiyar baitul mali duk su ma za su ribace shi in an je yaki za a raba da ku in kuma an samu dukiya na baitul mali su ma za su shaida an fahimci wannan da kyau sannan wa alaihim ma alal muhajiri duk abin da ke kan muhajirina su ma yana kansu taimakon addini jihadi a tafarkin Allah da makamantan wani da haka idan dai sun musulunta sun yadda sun dawo garin Madina to a lokacin nan sun zama muhajiruna hukuncin su daya babu abin da ya bambanta su ko da kuwa su sun taso daga kauye ne ko wani abu kama da haka fa in ajabu fa in abu an yatahawwalu minha idan sun kiyadda su tashi daga garuruwan su suka ce mu dai mun musulunta amma ba za mu hijira mu koma garin Madina ba ba sun kiyadda kenan ba manzo Allah ce fa akhbirhum annahum yakununa ka'aradil muslimina yajri alaihim hukmu Allah ta'ala wa la yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i shay'un illa an yujahidu ma'al muslimina yace to idan sun kiyadda su tashi su koma garin Madina to a wannan lokaci ka ba su labarin cewa za su koma kaman ƙauyawa ko ko mutanen ƙauye ne daga cikin musulmi za su koma kaman mutanen ƙauye ne daga cikin musulmi waɗanda yake hukuncin Allah na aiki a cikin su bi ma'ana za su kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a bagin aƙidun su a bagin zamantakewan su a bagin ibadun su duk abin da Allah ya shar'anta shi za su hukunta shi za su yi aiki da shi da haka suna nan dai suna aiki da shari'an Allah subhanahu wa ta'ala amma fa ba su da rabo a cikin ganima ko kuma a cikin dukiyar baitul mali shi ne fai'i fai'i shi ne dukiyar baitul mali to da haka ba su da rabo a cikin ganima ganima kuma ita ce dukiyar da ake samu daga kafirai idan an yaƙe su idan an kai musu hari sawa'un an yaƙin ko ba a yaƙin ba akwai garin da ake buɗe shi a watan ba tare da wani yaƙi ba kamar an kai musu hari sai suka ji labarin musulmi sun kawo hari sai suka ranta a nakari kaga an buɗe garin anwa kenan to irin wannan dukiyar duk yana daga cikin dukiyoyin ganima ko kuma wanda aka yi yaƙin aka fafata aka sa ƙarfi sannan aka kwata zai yana daga cikin dukiyar ganima to a wannan lokaci su sani cewa in sun yi hijira sun dawo garin Madina suna za su samu abin da mutanen garin Madina muhajirun kenan suke samu na ganima da kuma fai'i in kuma ba su yi haka nan ba to ba su da rabo a cikin ganima da kuma fai'i illa an yujahidu ma'al muslimin har sai in sun yi kuma yake tare da musulmi da haka idan sun musulunta ɗayan abubuwa guda uku ne zai faru shi ne abin da nassin ke nunawa na ɗaya dai sun musulunta sun yi hijira sun dawo garin Madina kaga wannan duk abin da ya shafi muhajirun ya shafe su na a baka ko a hana su na su taimaka ko kuma su agaba duk ya shafe su na biyu sai ya kasance sun musulunta amma sun ce ba za mu hijira ba to idan suka ce ba za mu hijira ba to hukuncin su ya koma kamar hukuncin mutanen ƙauye na musulmi idan sun zo za a je jihadi sai suka je jihadi amma suna canza wani a garuruwansu amma za a ce jihadi an aika musu masu zo sun yi musharaka sun yi tarayya da sauran muhajirun gurin jihadi to kaga za a raba ganima da su za kuma a raba fa'idi da su idan kuma sun ki hijira zuwa garin Madina sannan ba su jihadi ba to hukuncin Allah da yana nan akan su amma kuma ba su da rabu a cikin ganima ba su da rabu a cikin fa'idi an fahimci wannan to abinda na son ke nuna wa ke to yanzu an gama batun idan sun musulunci tunda an kira su zuwa ga musulunci sun musulunci to yanzu mu dauka an kira su zuwa ga musulunci sun ki musulunci me ya rage annabi ya ce fa inhum abau idan sun ki yadda su musulunta fasalhum aljizya to kace su ba da jizya jizya shine dokin da kafirai suke badawa maimakon zaman da suke yi a daular musulunci ana kula da lafiyarsu ana kula da titunsu ana kula da abubuwan duk da ke abubuwan more rayuwa da zaka ji suna faɗi ababen more rayuwa da ke amfani shi a daular musulunci to ba za a yi musu wannan kyauta ba kun fahimta sai a ce to za ku rika bada jizya jizya nan kuma ba zubi ɗaya ba ne wani ana iya cewa kai 2,500 za ka rika badawa a duk shekara wani a ce 3,000 wani a ce 1,000 wani a ce 10,000 haka nan gwargwadon yadda aka auna su waɗannan kafirai menene amfanin shi shine irin tituna da ake gyarawa suna amfana da shi asibiti da ake tattala suna zuwa suna shan magani makarantu da ake tattala suna kai ƴaƴansu suna ilmanta duk waɗannan za a yi musu kyauta a matsayin su na kafirai a daular musulunci a'a to za su riƙa biyan jizya jizya ita ce a ƙarƙashin wato ita ce ke makwacin irin amfana da suke da daular addinin musulunci fa innahum ajabuka idan sun amsa maka haka faqabal minhum wa kuffa anhum to shikenan sai ka karba daga gare su babu yaki kaga mahala ta biki a sai wukan jiriya ta annabi ko musabir da haka na farko an kira su zuwa ga musulunci an musu bayanin sa din ba su karba ba na biyu sai a je ga maganan jiziya in sun yadda za su rika ba da jiziya shikenan babu wani yaki tsakankanin mu da su kuma babu wani tsaurin yaƙi kuma suna zaune a cikin daular ta musulunci shi kenan abin duk da ya kamata a yi ma 'yan ƙasa za a yi musu za su je asibiti za su je makaranta in an samu wani abu za su shaida in ana ba da tallafin noma za a ba su an gane abin da shari'a take nufi to in sun karɓi wannan to shi kenan babu wani saurin yaƙi fa innahum abau to in ko suka ƙi yadda da wannan sun ƙi musulunta sun ƙi yadda su ba da jizya to suna nufin faɗa ke nan to fasta in billahi wa qatiluhum to ka nemi taimakon Allah ka yake su kaga wancan isti'anan da akai magana farko sai manzon Allah ya cigaba da cewa wa idha hasarta ahli hisn idan ka kewaye ka kai hari wani gari ka kewaye su ka takura su kenan suka shiga cikin kunci da tsanani suka zama mabukata kwarai da gaske fa aradu an taj'ala lahum zimmatallahi wa zimmat nabiyhi sai suka rike to a zo ai sulhu muna neman ka dora mu akan alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun ga an takura su an kewaye garin su kwana 40 misali ba shiga ba fita kaga dole a jinsu su yi kasa ko kwana 30 ko wani abu ne kama da haka suka rasa nayi suka shiga cikin halin tsakanikai suna ganin to yanzu ya za a yi sai suka ce to shikenan ka zo a ƙarƙashin alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah kai so gaban yaki kenan ka dora mu akan alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna san ai wace rijejeniya amma a ƙarƙashin alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yuwan idan ka samu irin yahudu su ce ka zo ka dora mu akan alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah saboda ai sun san gaskiya kuma sun san Allah ba san shi bane suna iya maka wannan shigo ba zai ta ce to ka zo ai yarjejeniya a ƙarƙashin alƙawarin Allah alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce fala ta lahum zimmatan Allah wa zimmatan nabiyyi kar kai da ka dora sa kan alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka dora sa ba walakin sai dai ij'al lahum zimmataka wa zimmata ashabika zan dora ku akan alƙawarin na ne da ni da wa'annan rundunan wa'annan dakaran mayakan ba alƙawarin Allah ba, ba alƙawarin Allah ba. Me yasa sai manzo Allah ce fa innakum an taghfiru zimamikum wa zimamikum wa zimmat ashabikum ahwanu min an taghfiru zimmatallahi wa zimmat rasulihi. Saboda idan akai kuskure ko ka saba wannan alƙawarin, to saba alƙawarin kai shugaban da sauran mabiyanka ya ci sauki fiye da saba alƙawarin Allah da manzansa. Yanzu misali ka zo ka ce musu, to a ƙarƙashin alƙawarin Allah da manzan Allah mun yadda ba za mu ƙare a ɗanku ba, ba za mu yi kaza, ba za mu yi kaza, ba za mu yi kaza. Sai aka sami irin ƴan zafi ɗin nan, ƴan kaushi suka ce kai wallahi kafiran nan fa dole ne duk ko a je a kashe su kaji. Sai suka shiga cikin garin sai suka kashe su. An saba alƙawarin ko ba saba ba? To an saba alƙawarin Allah fa kenan da manzan Allah. Ƙiriƙi an warware alƙawarin Allah. To wannan shi ya fi sauki ko ko mu ce alƙawarinmu ne aka warware, ni da mu da ku ne dama muka yi alƙawari. To amma kuma wani daga cikinmu yanzu ya zo ya keta wannan alƙawarin, to da haka ya warware alƙawarinmu, mun san dai bai kyauta ba, kuma mu za mu ɗauki mataki a kai, za ma mu iya biyan ku diya a kai. Ya fi sauki fiye da a ce yau an yi alƙawarin Allah, an ma an ji an warware alƙawarin Allah. Wato irin wannan zaga shaidan bai da mutunci. Ka lura a cikin Hausawa musamman a ƙabilan Sakkwatawa za ka ji in za a yi magana sai a ce da alƙawarin Allah abu kaza, ko ku ga ana faɗin wannan ba. Sakkwatawa suna yin amfani da wannan kalma alƙawarin Allah kaza. To duk yadda aka samu kuskure matsala ta faru. Na farko dai an hana ka ma kai alƙawarin Allah, alƙawari kawai za ka yi sai ka ce alƙawari ne na Allah, ba alƙawarin Allah ba ne, alƙawari na ne da kai, ko ba haka ba? Yau alƙawari na ne da kai. Da haka babin zamantakewa ta mu'amala kar ka zo kana matsa wa mutane malam ta zo tsakani da Allah, ba wani tsakani da Allah, tsakani da kai kawai. Kun gane batun da kyau? Tsakani da Allah ka zo ni kaza ni kaza, wani tsakani da Allah, tsakani na da kai ka zo mu shirya ta. Yau in aka warware alƙawari ka saba min alƙawari Allah ya sa misali, ko ba haka ba shi kenan a tafi. Amma tsakani da Allah ka zo mu shirya kaza mu shirya kaza mu shirya kaza, to ana warware wannan fa maganan ba wai tsakankanin ku bane ta koma zuwa ga haƙƙin Allah subhanahu wataala. Kai ku a ce yanzu ka hawa haƙƙin Allah subhanahu wataala, menene riban ka ciki? To shi yasa wannan kuskure ne babba, wannan kuskure ne babba. Kar ka yadda ka dora su akan alƙawarin Allah da alƙawarin manzo Allah. Ko sai an rike irin waɗannan alƙawarin a baya a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya yarjejeniya da waɗansu mutane sai a samu sai wani daga cikin musulmi sai ya je kuma sai ya kare wannan alƙawari. Annabi kan ji zafin irin wannan har ya biya diya sallallahu alaihi wa sallam. To shi da annabi ke musu kan da garki, duk wanda ya ce dora ni akan alƙawarin Allah, to kar ka dora shi akan alƙawarin Allah. Alƙawari tsakankanin mu da ku ne kawai. In aka samu wani kuskure aka warware wannan alƙawarin, ko kuma wani musulmi ya je ya keta alfarmin wannan alƙawarin, to sai dai a ce ya keta alƙawari tsakankanin mu da ku, bai keta al'amari tsakankanin shi da Allah ba. Yahudi suna iya maka gori akan wannan. Sun san cewa Allah ya haramta yaki a cikin ashurul hurum, ko ba sani ba? Sun sani, sun sani. Mushrikai ma sun sani cewa ashurul hurum suna da alfarman da yake ko yaki ba a yi a ciki. Amma suka yi ta turin tsiwa, suka yi ta turin tsiwa har sai da aka yaƙe su a cikin ashurul hurum. Duk da kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata da waɗannan sabon da suka yi wannan yaƙin. Ba yaƙi suka yi mafi sosai ba, an tura mutum uku ne ko mutum nawa ne a abin nan a ƙarshen wani wata ne, a cikin watan Zulƙa'ada ne nake tsammani, a ƙarshen na manta yadda nafsin ya zo, amma na sassa ya tura su ne a ƙarshen kwanakin da suke ba a shirya tsoron ba ne. Ba a shirya tsoron ba ne a kwanakin ƙarshe-ƙarshe kamar 29 ga watan, wani wata wanda yake ba na shirya tsoron ba. Ila an gane, yawwa, ko ina jin Shawwal ne a ƙarshen watan Shawwal. Shawwal ba shi daga cikin shirya tsoron, ba shi daga cikin shirya tsoron, sai dai Zulƙa'ada, Hijja, Muharram, sai kuma Rajab a cikin gefe. Ko? To da aka tura su yaƙin a 29 ga wata, suka je suka ga cewa aka tura su su je su ato dukiyar wadancan mushrikan maimakon dukiyar da suke kwacin musulmi. To da suka ga dama ta samu sai suka kawo su kashe wadannan kafiran. A lokacin nan kuma an shiga daya ga watan Zulqa'ada, an shiga cikin Ashhurul Hurum. Lokacin da suka dawo suka ga manzon Allah abin da suka yi sun kakkashe wadannan kafiran. Manzon Allah yayi bakin ciki, yayi musu fada, yayi musu fada saboda alfarman Ashhurul Hurum da Allah subhanahu wataala ya ce kar a yi yaki a cikin su. An Allah ya hana yaki a ciki. Annabi yayi fada, yayi fada. To sai mushrikai sai suka yi amfani da wannan dama suka ce gaya nan ya zo yana cewa yana kiyaye alfarman Allah, amma gaya nan ya tozarta alfarman Ashhurul Hurum. Kun fahimta? Sai ga shi mushrikai suna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da sabai buri akan wannan. To shi ne sai Qur'ani ya sauka, yas'alunaka an shahril haram qitalin fi qul qitalun fi kabir, la shakka cewa yaki a cikin Ashhurul Hurum babban zunubi. Sai dai me? صد عن سبيل الله وكفر به والمس الحرام واخراج اهلي منه اكبر عند الله ابين دكو كوكاي نا كافرتن كون هادي لفوفكا غودا هودو دك شيكان سو كبائر ني كبائر الذنوب داك بي دي دي دون دي كبيره اي دي سن كبائر الذنوب اما دي الله يدي سو الله لكفر دين الله تو شي ني منزا الله هنا سو سو سنيا القولين الله ده القولين النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك شو إذا حافظت أهل السن إذا كاكيه وإن متنن ونقري ذاك يكيس فأردوا أن تنزلوا على حكم الله سكني متوشيك من منظمين يدى كذوك أجم أبو كنشن الله فلا تنزلهم على حكم الله كذوك أجم أبو كنشن الله ما هو أبو كنشن الله هو كنشن كوي ولكن أنزلهم على حكمك يو كأجم أكون كنشن kace to a karkashin hukuncin Allah mun yadda zani kaza zani kaza zani kaza to menene za a yi mana a karkashin hukuncin Allah. Annabi ce karka aje su a hukuncin Allah. In sun zo sun ce to mun yadda zani kaza zani kaza zani kaza a yi mana hukuncin Allah, sai ka ce a hukunci na zan mutu. To tunda kun yadda za ku yi kaza za ku yi kaza ba za ku yi kaza ba, to yanzu na zartar da mu kuma zani kaza zani kaza zani kaza. Ila an fahimta. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي دَلِيلَ قَوْلِهِ أَيْ بَكَسَنِي بَا أَتُصِيبُ فِيهِ حُكْمُ اللَّهِ أَمْ لَا إِذَنْ كَتَ شِيْءُ حُكْمُ اللَّهِ زَكَايَ مُسُ سَيْ كَايْ إِجْتِهَادِي تو كَاسَنِي نِي چِيَا كَادَاچِي دُحُكْمُ اللَّهِ كُو كَادَاچِي بَا وَنْدِي إِجْتِهَادِي يَنَا دِي قِينِي دَرِي بِسَ إِنْ چِيَا حُكْمُ اللَّهِ كِي إِجْتِهَادِي أَفَايْ وَنْدِي دَاچِي أَفَايْ وَنْدِي كُسْكُورِ إِنْ يَا دَاچِي يَنَا دِلَا دَايْدِي إِنْ يَا كُسْكُورِ يَنَا دِلَا دَايْدِي تو تُنْدَا بَاكَ دَا مَسَانِيَنْ چِيَا wannan shine abin da Allah yake so a yi, to karka ci hukumar Allah sai ga hukumarka. Kaga lokacin da mutanen abin nan Quraiza suka ce a zo a yi musu hukunci, Annabi ce zai musu hukunci, suka ce a mu muna roƙon ka zabi ka zabi ka zabo mana Sa'ad bin Mu'adh aminin mu ne, suna kasa tun kafin musulunci ya zo garin Madina, ka zabo Sa'ad bin Mu'adh ya mana hukunci. Annabi ya ce kun yadda da aka, suka ce sun yadda. Annabi ya ce aje a zo da Sa'ad bin Mu'adh. A lokacin da an yi yaki an ji mai ciwo a can gurin agaran sa, jini kwarara yake yi ana jinyar sa a wannan clinic na wannan sahabiyan da ta bude a kusa da masa a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai clinic da wata sahabiya ta bude a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ita ce mace na farko a cikin musulunci da ta fara bude clinic na mace, kuma ya halasta ita take duba har maza radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Da ta halasta mace ta bude clinic tana duba har maza, ko ma na adamin zai kama duk da yawan jimin nan shi za ta duba shi. Amma in an aminta inda matsala to da matsala. Malamin suna cewa kar aje mace ta duba maza ko namiji ya duba maza. Akwai wani bawan Allah da ya samu wani ciwo ya tafi asibiti, da ya tafi asibiti a duba shi ya ce sai cutar ta zama mishi guda biyu, ga cutar da ya je da ita asibiti ga kuma cutar wacce take duba shi wata keke take ta wanga ta da aka aje asibiti. Yake ta sa niqabi amma ga zama a ce ba ta sa niqabin ba, domin niqabin ya kara mata tsauri. Likita ya kace wai ta sa niqabi haka, wani niqabi haka, gaya nan ya dai dan rufe dai dan baki haka dai kadan haka da sauran haka take tambayin shi tana lallashin shi tana bashi magana yace sai cutan ta zama shi guda biyu da wanne zai ji da wannan cutan da yazo asibiti ko ko da cutan yanzu ya fada cikin wata cutan lallashi yace lokacin da likitan ta ce mishi to sati mai zuwa zaka dawo yace jikin shi na rawa ina Allah Allah ya koma da ya koma sai aka kai shi gurin wani namiji Allah Allah ta an kaga irin wannan fitunan kaga azumin tana da yawa inda fitina shi ke nan sai an yi sanja ka in kuma nan ba mu ka sai mu ce ni fadal Allah salamu ta lafiya to shi ne ke cewa kar ka aje ku a hukuncin Allah baka sani ba ka dace da hukuncin Allah ko baka dace au muna bada bayanin Sa'd bin Mu'adh to shi ne da yazo musu hukunci yace hukuncin da nazartar shine duk wani balagaji a cikin su a kashe shi duk wani balagaji a kashe shi mata su da yara su kuma sun zama ribatattun yaki sai manzon Allah ya ce ka dace da hukuncin Allah amma kafin yayi wani dan aikata ni ba shin hukuncin Allah kenan ko ba hukuncin Allah kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin hukunci shi karan kansa amma kuma sai da Allah ya ci gyaransa akan usara badari kama nan yakin badar ya za a yi da su sayyidina abubakar ya ce mu karɓi fansa daga gare su sayyidina umar ya ce duk mu kashe su sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karɓi ra'ayin sayyidina abubakar a matsayin shawara an yi shawara sai ya ce to shikenan duk ku ba da fansa da yayi wannan din meye Allah ya ce masa ma kan bin an yakuna wa asraha ta yiskuna fil ard har inda ya ce mishi walaula laula ne ne laula ta tabu min Allah sabaqa baitin Allah ya riga ya rubuta ya hukunta cewa ai shawara kuma kai shawara lamma sakun fi ma akhtum azabun azim wallahi akan abin da kuka karba din nan sai azaba ta shafi kaga manzo Allah ya hukunci amma ba shi hukumar Allah ba hukumar Allah a lokacin ne shine a kashe shi amma tunda Allah ya ce ai shawara kuma an yi shawara to babu laifi to wannan shine karshen wannan hadisi muhalli shar idan ba kuma ta ba shine can da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a baya yake ce musu wala taghdiru kada ku yaudara kada ku warwar alƙawari ba ku da kun kalla ta in an gane sai kuma nan karshe da ya kawo zimmatullahi wa zimmatunabihi ku gane girman shi da kiman sa in aka riga aka kulla alƙawari to kar ku yaudara to sannan kuma zimmatullahi yana da girma kwarai da gaske kar ku rika shigo da zimmatullahi a cikin mu'amala ya koye ku yau da kullum saboda menene saboda ana iya karye wannan alƙawarin kuma sai ka sanci sharri ne fi girma Allah ka shiryata da mu fi ne masalan cin abin da ya gabata zamu fahimci al'ula masala ta farko al-farqu bayna zimmatillahi wa zimmati nabiyyihi wa zimmati muslimina bambancin alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙawarin muslimi malamai suka ce da malamin ya ce al-farqu bayna zimmatillahi wa zimmati nabiyyihi wa bayna zimmatil muslimina sai ka sanci alƙawarin Allah da alƙawarin annabi a gefe guda alƙawarin kuma sauran muslimi a gefe guda da zai ji الثانية مسألة تبيو الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا شو دوك إند أكسام الأمر صنع ده لي قد يديو قوسم ده هكا تو أتوان دي كي دكارن شم هدا أي نامك فإنشوان سوز منزع الله شي أورور القورن كي دمتانا كي يتسوك في دورور القورن الله كاد ورور القوري كباكي دي كسكولين أما وني يتسوك القوري تتنكانينا لكي يتسوك كوكو القوري تتنكانينا دي الله كاد الله لا شكا ya fi girma so da kashi ne nan ma da yake kawowa cewa duk inda aka samu irin wannan to a dauki akhaffu bararrain shine zaka ji wasu malai suna cewa akhaffu al-maqsad maqsadatayn ko abu kama da haka as-salisatu mas'alatu uku qawlu ukhudhu bismillah fi sabilillah mun fahimci ma'anan fadin annabi sallallahu alaihi wasallama ukhudhu bismillah ku yaqi da sunan Allah kuma a tafarkin Allah ai mun ji ma'anan ko ar-rabi'atu mas'alatu hudu قوله ان من ظن الله يكي شوى قاتلوا من كفر بالله وكيا قولن ده سكي كافر شي اتفقن الله كو كما سكي كافر شي مع الله الخامسه مساله تبيار قوله استعين بالله وقاتلهم ان دي فاستعين بالله انهم وقاتلهم اني نيتي مكون الله اي يشو اشي اكا نيتي مكون الله ني اشن الامر ني السادسه مساله تشيدا الفرق بين حكم الله وحكم العلماء bambanci tsakankanin hukuncin Allah da hukuncin malami. Abinda nace yazo da shi karara wannan hukuncin Allah kenan. Abinda ko malami ya ijtihadi to kar ya ce hukuncin Allah a cikin wannan al'amari shine abin nan da ne ijtihadi na gano ba hukuncin Allah bane hukuncin kai. Kun gane? Yau da ka kar malami a tambaye ka alaga fata malam a fa maka wata matsala wanda yake ijtihadi ba kai sai ka ce to hukuncin musulunci a'a ba hukuncin musulunci ba sai ka ce abin da nake fahimta dangane da hukuncin musulunci sai ka ce domin ana iya samun sabanin malami a ko ga yana a cikin littafin nan sai ka dace maka maliki ya sunce kaza shafi'i ya sunce kaza kuma kowanne an ittifaki cewa babu sarri a ciki to ya aka ka samu sabani sabanin fahimta ne kaga ba hukuncin Allah kenan mafa hukuncin fahimtar su kenan su ma kenan jigajigar ballanta na a yau abin da yazo karara wannan ga yana annabin Qur'ani ko a sunna baka da wata matsala hukuncin Allah kenan hukuncin musulunci kenan amma a yau duk abin da kai ittifaki kar ka ce to hukuncin musulunci ko hukuncin Allah a cikin al'amarin sallah shine kaza a'a ustaz kar ka yi wannan gangance ka ce abin da nake fahimta a shar'ance shine kaza in abin da yake da alaka da ijtihadi sabi a to mas'ala ta bakwai kaunu sahabi yahkuma inda al-hadith bi hukm la yadri ay wafiqu hukm Allah amla akwai lokacin da yake sahabi ma zai hukunci shi karan kanshi bai sani da ya dace da hukuncin Allah ko bai dace ba ko wallahi dana ni ko kai Allah madaukan sarki ya dace da mu ya gafarta kurakuran mu ya yi mana laifin kokan mu Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da zaman lafiya ya Allah ka sanya albarka mai yawa ne yawa cikin wannan gari namu Allah ka albarkaci wannan gari namu Allah ka albarkaci matasan mu da tsofaffin mu da tattawan mu da shugabannin mu da malaman mu da daliban mu yaran mu da manyan mu Allah ka yi musu albarka Allah ka zazzago alkhairi a cikin wannan gari namu da sauran garuruwan musulmi Allah ka kunkuɗe mana dukkan sharri Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.